Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, barkanku da kasancewa tare da mu. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shiri namu na hantsi yau Talata 1 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Wato 10 ga watan Agusta na shekara ta 2023. Bayan an sha labaran duniya za ku ji abin da masu fashin baki suke cewa a game da takun sakar da ake samu tsakanin ECOWAS da sojojin da suka kifar da gwamnatin shugaba Bazoum. Kazalika za a ji irin kiranye-kiranyen da 'yan Niger suke yi wa ECOWAS kan warware matsalar da ta kunno kai cikin lumana. Muna kuma tafa da shirin na kasa na Sulaiman Muni Barma da kuma sharhin jaridun Niger. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Laraba, wasu wakilan Najeriya su biyu sun je babban birnin jamhuriyar Niger domin gudanar da wata tattaunawa, yayin da tsohon shugaban 'yan tawaye kuma ɗan siyasan ƙasar Niger ya ƙaddamar da wata ƙungiya da take adawa da sojojin juyin mulkin ƙasar da suka kwace iko kwanaki wato makonni biyu da suka gabata. Alama ta farko da wata kungiya ta kalubalanci mulkin sojin a kasar da take yammacin Afirka. A wata sanarwa da ya fitar a jiya Laraba, Risa Agbola ya ce manufar kungiyarsa ta Council of Resistance for the Republic CRR ita ce maida Muhammad Bazoum akan karagar mulki wanda yake tsare a gidansa tun bayan da askarawan tsaron fadar shugaban kasa suka kwace iko a ranar 26 ga watan Yuli. Bola shine tsohon ministan yawon bude ido, kana shine shugaban wasu kungiyoyin 'yan bandiga abzinawa a Niger. Kungiya ta farko an yi ta ne a shekarun 1990, kana ta biyu kuma daga shekarar 2007 zuwa 2009. A halin da ake ciki, jam'iyyar Bazoum ta faɗa a jiya Laraba cewa shugaban da iyalansa na fuskantar ƙarancin abinci da ruwa, kana ba su da wutar lantarki kusan mako guda. Wani mashawarcin shugaban ya faɗa wa Associated Press cewa iyalan shugaban suna rayuwa ne kawai a kan shinkafa da kuma kayan gwangwani. Sai dai shugabannin kungiyar Afirka, wato yammacin Afirka ta ECOWAS, suna shirin gudanar da wani taron koli a yau Alhamis a Abuja, babban birnin tarayyar Najeriya, domin tattaunawa a kan rikicin na Niger. Shugaban Amurka Joe Biden ya rattaba hannu akan wata doka a jiya Laraba don sanya takunkumi akan saka hannun jarin Amurka a wasu manyan masana'antun fasaha a China. Umarnin shugaban kasar na Biden na iya sake dagula al'amura tsakanin kasar Amurka, babbar mai karfin tattalin arziki a duniya, da kasar China wacce take ta biyu a fannin tattalin arzikin, bayan wani lokaci da shugabannin kasashen biyu suka yi ta tattaunawa da dama da nufin kawar da bambance-bambance da kuma wato da ke tsakanin su da neman fahimtar juna. Sabbin takunkuman za su takaita wato saka hannun jarin Amurka a cikin sashen manyan masana'antun fasahohi na zamani a kasar China, kamar na'urar sarrafa kwamfuta da fasahar kirkire na zamani. Amma da alama hakan ba zai shafi ainihin tattalin kasar China ba, wanda a cikin 'yan kwanakin nan yake kokarin bunƙasa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Amurka za ta ba da tallafin soja da ya kai dala miliyan 200 ga kasar Ukraine, kamar yadda wasu jama'an Amurka biyu suka shaida wa muryar Amurka a wani tsari na ba da kayan soja da ake sa ran za su hada da wato ƙarin rukoki na HIMARS da kuma ƙarin makaman tsaron sama na Patriot. Jama'an da suka zanta da muryar Amurka suka nemi kuma a saka su sunayen su kafin a bada wannan taimako a cikin wannan mako. Sun ce wato sun ba akwai na'urori da aka ba da za a bayar wanda suke taimakawa wurin tono na kiyoyi da aka binne, da kuma makaman wato tsare harsashen tanki kamar NATO da kuma AT4. Wannan kayan sojan shine na cikin 44 da shugaban kasa ya bada umarni a ba kasar Ukraine tun bayan da Russia ta kai mamaya a cikin watan Fabrairu shekarar 2022. A farkon wannan shekara ne dai Moscow ta sake fara kai farmaki a Ukraine wadda ta dakatar a baya.
To to nan ba da jimawa baba zai dawo ya karanto mana sauran labaran duniya. Yayin da ake sa idan ganin abin da zai faru a taron kasashen kungiyar ECOWAS a yau Alhamis, masana al'amuran tsaro da masu nazarin al'amuran yau da kullun na ci gaba da jawo hankalin kasashen don daukar matakan da za su haifar da dami ido na ikara gare ka.
Bayan karewar wa'adin da kungiyar ECOWAS ta baiwa sojojin da suka yi juyin mulki a Niger da kuma karin daurara matakai domin ganin an maida mulki hannun farar hula dai, yanzu hankali ya koma ne akan taron da shugaban kungiyar ta ECOWAS Sanata Bola Ahmed Tinubu ya kira a Alhamis din nan, musamman ma dai ganin yadda al'ummomin da ke iyakokin Nigeria da Niger ke ci gaba da zaman zulumi. Masana harkokin tsaro irin su Manjo Mahmud Bashir Shu'aib Galma mai ritaya dai na ganin wajibi ECOWAS ta yi taka tsantsan.
Tun da ke shine chairman, shine shugaban ECOWAS din yanzu, ya kamata ya fito fili ya gaya mishi a demokratiyance mutanen kasar shi, mutanen Najeriya ba su yarda da wannan farma kasa da ake cewa za a yi ba. Majalisar jiddatije sun gaya mishi ba a yarda ba, gwamnati sun sami shi, kowa ya nuna rashin amincewa da wannan kuduri na farma Niger. Ana iya bin ta wata hanya daban a maida sojoji na cikin barukoki.
Ne jogarma mai kace ganin zai iya faruwa idan aka tashi taron ECOWAS kuma aka yanke shawara a fada wa Niger da yaki?
Ai ina ga maka za ka wato wadansu manyan manyan kasashe da suke jin haushin junan su anan ne za su zo su kece raini, kuma in suka fara kece raini zai shafe mu, kuma da inda giza zai fara saka shine maganan kudi.
Tunuma dai ganin yadda barazanar bujirewa ke kara kaburi daga wurin sojojin da suka karbi mulki a Niger, ta sa malami a jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria Farfesa Salo Adamu Dadali gayawa kungiyar ta ECOWAS cewa ya kamata dai ta buga wani lissafi a wurin wannan taro da za ta yi.
ECOWAS muna mata kira ta alfarma da neman afuwa inda Ubangiji ya mun mazo masu tausayi da imani, kada su yadda su je su tayar wa Niger su mata rugun tsini. Yanzu kasar Mali da Côte d'Ivoire da Senegal sun riga sun hada sojoji sun kai Niger. In an soma ba a san yadda za a kare ba. Saboda haka muna kiran shugabannin ECOWAS a bi yan Niger wanda suka yi mulki da laluma, domin na san su ba za su yadda su sauka ba. Sai a ba su dama sami yan watannin da za su yi kafin a koma demokradiyya.
Amma kana garin Professor wata laluma za ta yi aiki?
To tunda ba a, to sai a bar su su sasanta da kansu a Niger, a samu sulhu ba tare da an zub da jini ba. Mu kuma yan Najeriya ma in ban da ganganci, ga yaki a gida ba mu magani shi ba, ga kidnappers, ga yan Boko Haram, ga yan Iswad, duk suna cikin Najeriya ne, mun je za mu yaƙi a wani guri.
To ko na jan hankali za a yi wa su ma kansu sojojin da suka yi juyin mulki a ƙasar ta Niger? Dr. Shu'aibu Shehu Aliyu masanin tarihin siyasa ne kuma shine shugaban gidan tarihi na Sardauna wato Arewa House a garin Kaduna.
Su zauna su masu sako da halin da matakin da suke ciki, su zauna shugaban kasashen Afirka ta Yamma da sauran kasashen da su ga sun dau kwacin mulki ne domin sasanta al'amura cikin kasan su, kuma cikin kankan lokaci za su dawo da mulki ga hannun barhula. Kaga su ba da wa'adi kaidadde, amma kar a zo a tunzura su. Muga abin da ya faru a kasan Mali da kasan Burkina Faso, kaga shi ke faruwa yanzu. Kuma kaga yanzu kasan Mali da kasan Burkina Faso sun ce idan aka yi ma kasan Niger hari, su ma an kai musu hari. Kaga yakin zai kasance ya wuce ma kasan Niger.
Duk da fatali da bukatar shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu na yin amfani da karfin soja don afkawa jamhuriyar Niger da nufin ganin an maida mulki hannun farar hula dai, wasu masana na ganin hankalin shugaban kasa Tinubu dai ya fi karkata ne akan dawo da Niger akan turbar demokradiyya ta hanyar yin amfani da sojoji. Isa Lol Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
To a gaida Isa Lawal Ikara, ana sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu ga baba da sauran labaran duniya.
A jiya Laraba, wata babbar jami'in Majalisar Dinkin Duniya mai kula da nahiyar Afirka ta yi kira da a gudanar da tattaunawa na warware rikicin Sudan, saboda a cewar ta babu wata mafita. Mataimakiyar babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Afirka Martha Pobi ta shaida wa kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniyar cewa kiran da wasu suke yi na a ci gaba da yin yaƙi domin samun nasarar soji zai taimaka ne kawai wajen ruguza ƙasar. idan aka ci gaba da wannan yakin za a ƙara samun rarrabuwan kawuna da tsoma bakin kasashen waje da zagon ƙasar da kuma asarin makomar Sudan musamman matasanta. Ta bayyana damuwa na musamman game da yanda ake samun fadan kabilanci a yankin Darfur musamman a yammacin Darfur din wanda ke fama da munanan tashe-tashen hankula masu nasaba da kabilanci. Ta yi gargadin cewa wannan abin damuwa ne matuƙa kuma zai iya jefa kasar cikin matsawaicin rikici na kabilanci wanda zai faru a yankuna da ma wasu har ma ya zarce zuwa wasu wuraren. A ƙarshe Amurka ta faɗa a jiya Laraba cewa ta yi tar da Allah wadai a zahiri da ɓoye akan ziyarar da tsohon Prime Minister Pakistan Imran Khan ya kai a Rasha, sai dai ta yi fatali da zargin cewa Washington ta taka rawa wurin cire Khan daga mulki bayan makonni. Kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Matthew Miller shi ne ya yi wannan tsokacin a matsayin martani ga wata kafar diplomasiya da ake zargin Pakistan da yin amfani da wani salo na rubutun sirri wurin rubuta bayanan ganawar da aka yi a ranar 7 ga watan Maris shekarar 2022 tsakanin jama'an Amurka guda biyu da kuma jakadan Islamabad na Amurka na wancan lokacin Asad Majid Khan. Wata kafar yada labarai ta Amurka ta Intercept ta buga a karon farko a jiya Laraba abinda ta ce rubutun ne wanda Imran Khan ya dade yana rike da shi a matsayin wato shaida na ikirarin da yake yi cewa kayan da ya sha da Majalisar Dokokin Kasar Washington ta kirkiro.
Baba Yakubu Makeri kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma za mu sake waiwayar taskar rahotanninmu. Yayin da taron shugabannin kasashen ECOWAS ke shirin kankama a birnin Abuja a yau Alhamis, ‘yan kasar Nijar suna ta tofa albarkacin bakinsu da kuma yin kiranye-kiranye ga shugabannin ECOWAS musamman shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da komawa sulhu da sojojin da suka yi juyin mulki a Nijar don afkawa kasar da ƙarfin tuwo na iya haifar da barna mai yawa a kasar ta Nijar da ma arewacin Najeriya. Kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da Haruna Muman Bako ya aiko mana daga birnin Kwanni.
Tun ranar Talata da ta gabata ne kiraye-kiraye ke ƙara ƙaruwa wa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmed Tinubu bugu da ƙari shugaban ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin nahiyar Afirka ECOWAS ko sai dai yawo da a jingine dokar matakan soja wajen guriyar Nijar don baiwa diplomasiya da sulhu damar yin nasu aiki don warware matsalar jamhuriyar ta Nijar, tare da cewa matakin soja zai kasance dama ce ta ƙarshe idan sulhun bai aiki ba. A cewar Malam Habibu Mummuni, masanin harkokin ƙasa da ƙasa, ne yin sharhi akan al'amuran yau da kullun tun can farin ECOWAS ko sai dai yawo ba ta yi nazari ba da ta soma da maganar afkawa ƙasar Nijar.
Niyyar suka ɗauka ta cikin zahiri don ba su tsaya na ba su kai nazari. Akwai ka'idodi da yawa cikin da ƙasa ko tana cikin ƙungiyarka, akwai ƙungiyoyi waɗanda a gaba gari ko waɗanda kuma gaba da ƴancin kan a yi attakin ƙasa. Yanzu ONU ita ce adda ƴancin kan, sai Conseil de Securite ya yi zaman shi shi ne gaba da ƴancin a yi attakin wata ƙasa. To su suna cikin saurin zuciya suka ce wai za su attakin Nijar cikin sati guda, sun ba mu sati guda. Alarki dan ba su tsaya na ba su kai nazari, ko kana cikin kungiya, ko kana kungiyarka, akwai waɗansu ka'idodi wanda baka iya son ka yi ƙarfin ka da kusanci, sai an kai an tattauna bisan su.
Su ma waɗansu daga cikin ƴaƴan Nijar da ke kan iyakar Nijar Najeriya sun ce ai tun farin shi ne abin yi, wato sulhu ba yi wa jamhuriyar Nijar barazanar afka mata da ƙarfin tuwo ba.
Tun farko ga mataki ne ya dace a ɗauka na diflomasiya, kawo tsaye ku tun da farko da an ka ɗauki matakin ƙarshe. Nijar Horn Republic ce an ka ce. Ƙasa ce mai cikakken incin kai, yadda Najeriya da Senegal da Chad kowa shi da incin kai, ita ma incin kai gare ta. Saboda haka ya dace duk abin da ya taso na rikicin tsakar gida cikin gida a zamna a diba menene maslaha, a ba wani hankuri a ba wani hankuri. Amma ba ka ce mini ba kai ka taso da gidanka ka ce dole sai na yi maka yadda kaka so cikin gidana, saboda kana shiri da wancan wanda an ka cire. Bismillahi, wannan ni ba ma taɓa yin doka ba irin wakar ta hanyar yawo.
Wato abin da aka bukata ya kamata an ka zo masu sasanci sai a zo a zamna a sasanta, tunda duk kowa duniya Allah sasanci ne haka da. Duk da kaga ta kai ta mai kasuwa, ƙarshen film dai kuma za a yi sasanci. In ma ta yi wacce ba mu hatanta, to kuma kuma duk karshen ta dai sai an komo an zauna bis tebur an taka ayin sasanci kenan tun bata kai haka ba kowa shi wahala kare jini biri jini bata kai haka ba to a zauna ayi sulhu a sasanta ya an ka sasanta sai a san ni an matsala abin ina a kaula take sun soje su rage su zaka su bidda talakan su ni a shawara su kuma wayancan yan siyasa su tsaya su rage a dibi menene masasanci samu a zauna ayi sulhu a sasanta yaki dai ka alheri
a dai gobe ne alhamis idan Allahu ya kai mu taron shugabannin kasashen ECOWAS zai amince da maganar sulhu ko kuma dakarun kasashen su abkawa kasar ita dai majalisar koli ta soja ta sayana SP da ke rike da madafan iko yanzu haka a janguriyar Niger da hadin gwiwar kasashen Mali Guinea Conakry Burkina Faso ta ce tsaf take shirye domin tunkarar dukkan wata barazanar soja ga kasar ta Niger yayin da ɗan kasar ke cewa a zanga-zangogin da suke yi na goyon bayan sojojin shirye suke su sadaukar da rayukansu domin kariyar kasar su da zaran dakarun ECOWAS suka abkawa janguriyar ta Niger Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a janguriyar Niger
gaida Haruna Mamman Bako kafin mu ci gaba masu sauraro a shakata da wannan wakar Nigeria Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 3 da misali da kimanin minti 19 na tsare. Ga shirinmu na gaba.
Nakasa,
nakasa,
nakasa
ba kasawa ba.
Nakasa ba na ta zam kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba. Wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Rikicin siyasar da ya kunno kai a jamhuriyar Niger bayan kifar da gwamnatin kasar ya matukar dauki hankulan na kasassu a bisa la'akari da yadda wannan al'amari ka iya shafar rayuwarsu kasancewarsa wanda ka iya shafar zaman lafiya dalili kenan suka shirya taron addu'o'i domin neman mafitar wannan al'amari da a kullum ke daukar sabon salo malamai magada annabawa sun ayyana cewa addu'o'in na kasassu na da tasiri akan kowace irin jarabta dalili kenan gamayyar kungiyoyin masu bukata ta musamman wato Federation de Personnes Handicapées ta shirya zaman addu'o'i Malam Habibu Abdullahi Jigo a kungiyar na kasassu ta kasa Reshen Yamai na daga cikin waɗanda suka jagoranci wannan zama.
Jama'a assalamu alaikum. Yau da godiya ga Allah da zamu yi ma Allah da ya gwada mu na rana. Shine muka haɗu nan ga dan mu kawo kuka mu ga Allah. Kun gani cikin kwanakin gabi abin da ya wakana. Shine dalilin da yasa Federation Nigerian de Peso Handicapé ba mu da wani ƙarhi. Mu gura mu makahi da waɗanda ba su iya tahiya cewa da kutare da kowa su ne muka haɗu nan ga. Ba mu da ƙarhi sai na Allah. Shine muka ce to mu zo mu yi kawo kukan mu ga Allah, mu kawo kira ga duka al'umma tamu da kuma al'ummar da annan duka na Niger cewa mu san cewa mu yahwata aikwance hankali cikin Niger. Mu yahwata kuma wannan abun da ya wakana ya zamanto shine na farko shine na ƙarshe. Shine muka kira cikin wannan declaration din namu mun kawo duka dokoki na duniya na kawo incin kare incin dan adam duka mun kawo wannan da wanda aka yi na ƙasa ga cikin damu ta Niger. Hannan mun kuma kawo kuma babban doka ta mu babban kundi namu shine convention relative aux droits des personnes handicapées shine doka kudiri babba wanda anka Niger ta sama hannu na duniya cewa na kare incin personnes handicapées incin dokan mutane masu rauni. Shine adalilin muka ce to yau wanga abin da ya kama mu ya kira da duka masu hannu da sannu cewa malamai da krista da kowa a maida hankali ga addu'a. Allah ya kawo mu Niger kakwace hankali, Allah ya kawo mu makiyar Niger, duk wanda zai zamanto zai zalunta Niger, Allah ubangiji Allah ya kawo mu in shi da rabo Allah ya shiryar da shi, in bai da rabo kuma Allah kai ne ka sayar zakai maganin mu da shi.
Ƙungiyoyin sun kuma yi jan hankali akan maganar kaucewa nuna wariya ga mutanen da ke da tawaya domin a cewarsu a irin wannan lokaci da Niger ta tsinci kanta a yau. Samun haɗin kan kowane ɗan ƙasa abu ne da zai taimaka a ƙara samun zaman lafiya. Abin da ke nufin su ma suna da gudunmuwar bayarwa a dukkan lamuran da suka shafi harkokin tafiyar da ƙasa.
Mun kira magabata waɗannan na soja da suka zamna cewa kar a yi wariya, kar ya zamanto a ce mu dan mu yana mutane masu na ƙasa a ce ba a dama da mu. Aya ce ya kamata a dama da dukkan ɗan ƙasa. Kowane ne yake ko ina yake ya kamata ƙasa ba mu da wata ƙasa in ba Niger ba. Kenan mu ya so a dama ya zamanto duk aikin da za a yi a ce ba a cewa ai wariya wanga ba shi ba ko wanga ba shi ba. Kenan mu ya kuma fata ga sojawa su kawo haɗin kai ɗan ƙasa. Kar a yi ce wanga ba ɗan ƙasa na ba wanga ba ɗan ƙasa na, a'a ya zamanto a zantsinciya guda madalminki guda. Kenan shine muka ce to mu tayo yau mu taru ne ga mu kawo tare da ku mutanen Federation Nigerian de Peso Handicapé don mu kawo wannan kuka namu. Jama'a a kulkule a dunkule abinda wannan aka cewa wannan declaration ta kunsa. Kenan ina fata Allah ubangiji Allah mai da kowa gida ne lahiya.
To masu sauraro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin bakon shirin na ƙasa Malam Habibu Abdullahi na gamayyar ƙungiyoyin na ƙasassu ta ƙasa, ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya.
To an gaida Sule Mumuni Barma, yanzu ga Ridwan Abbas da sharhin jaridun Ghana.
Da babban jaridar kasar Ghana da Daily Graphic da mu so mu sharhin jaridun na yau, kuma babban labarin ta shine farashin albasa zai iya haurewa a bisa la'akari da matsalar siyasa da ke kokana a Niger, in ji wasu masu sayar da albasa a nan birnin Accra. Jaridar Daily Graphic ta nuna cewar shugaban masu sayar da albasa a nan Accra Sani Abubakar a cikin wata hira da watar gidan radio a nan ranar Talata 8 ga watan Agustan shekara 2023 ya nuna cewar gwamnati bata yi tsakani ba cikin hanzari farashin albasa din zai haure. Niger na daya a cikin muhimman kasashe da ke shigo da albasa kasar, sai gashi matsalar da ke wakana a Niger makauciyar kasa na kara lalata lamurra bayan sojoji sun karbe mulki kwanan baya a can kasar. Sai kuma jaridar The Chronicle wadda ta ruwaito wannan labarin an yi watsi da aikin gine-ginen gidajen Segleme Muhammad ne ya fadaka kuma jaridar The Chronicle ta ruwaito. Jaridar ta ce tsohon shugaban kasa General Mane Muhammad wadda shine mataimakin shugaban kasa daga baya kuma shi ya zama shugaban kasa shekara ta 2012 lokacin da aka soma gine-ginen gidajen Segleme ya nuna bacin ransa game da kin kammala wannan aiki. Dalilin haka dai shine gidaje 1560 daga baki ɗayan gidaje 5000 da ya kaddamar cikin watan Yuni shekara ta 2016 zai gina an yi watsi da su karkashin gwamnatin Akufo-Addo. Muttaka akan sabon matakin da ya dauka a UPSA bayan an sauke shi a matsayin na mai tsawatawa na marasa rinjaye a majalisar dokoki. Jaridar da Herald ta ruwaito wannan labarin. Jaridar ta ce Muhammad Mubarak Muttaka, mamban majalisar dokoki na Asawa, ya bayyana cewa ya samu damar taka wasu muhimman rawa a na'ar da sanka daɗe yana sha'awa inda tun ba yadda aka sauke shi a matsayin mai tsawatawa na marasa rinjaye a majalisar dokoki. Mamban majalisar wadda sau biyar na shiga majalisa ya ce watanni 6 bayan an sauke shi a matsayinsa tun a wannan lokacin ya fahimci cewa a shida macen suna kashe kansu ne shi da takarorinsa a matsayin shugabanci. Yana na ta cewa ya ɗau lokaci yana koyarwa a jami'ar Professional Studies da ke a nan Accra inda yake koyar da master class wato aji masters kenan a matsayin wasu matakai da zai yi amfani da shi a cikin rayuwarsa bayan kasancewa shugaba a majalisar dokoki. Da wannan muka so ƙarshen sharhin jaridun na yau. Radwan Allah Muktar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
An gaida Ridwan Abbas. Yanzu kafin mai sallama da ku, ga baba ya sake dawa wannan karo da labarai a takaice.
To ashe a takaice, a jiya Laraba wasu wakilan Najeriya biyu suka je babban birnin kasar Nijar domin gudanar da wata tattaunawa yayin da tsohon shugaban ƴan tawaye kuma ɗan siyasa a jamhuriyar Nijar ya kaddamar da wata kungiya mai adawa da sojojin juyin mulki da suka kwace iko makonni biyu da suka gabata. Alama ta farko da wata kungiya ta wato kalubalanci mulkin soja a kasar ta Amurka ta yamma. Shugaban Amurka Joe Biden ya rataba hannu akan wata doka a jiya Laraba don sanya hannu sanya takunkumi akan saka hannu jarin Amurka a wasu manyan masana'antun fasaha a kasar China. Umarnin shugaban Joe Biden da zai iya sake dagula al'amura tsakanin Amurka, babbar mai karfin tattalin arziki a duniya, da China wacce take ta biyu, bayan wani lokaci da shugabannin kasashen biyu suka yi ta tattaunawa da dama da nufin kawar da bambance-bambance tsakaninsu da kuma neman fahimtar juna. Amurka za ta bada tallafin soja da ya kai dala miliyan 200 ga kasar Ukraine, kamar yadda wasu jama'an Amurka suka shaida wa murya Amurka, a wani kayan soja da ake sa ran zai hada da karin rokoki na HIMARS da kuma karin makaman tsaron sama na Patriot. A jiya Laraba, wata babbar jami'an Majalisar Dinkin Duniya mai kula da Afirka ta yi kira da gudanar da tattaunawa warware rikicin Sudan, saboda a ce wata babu wata mafita da tafi hakan.
Kama sauraro, a nan za mu yi sallama da ku a cikin shirin namu na hantsi a yau. Sai a kasance da mu zuwa can anjima da la'asariyar ku idan Allah ya kai mu, domin sauraron wasu abokan aikinmu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da kuma injiniyanmu na yanzu Mr. John Cummins, ni Aisha Mu'azu ne ke ce muku ma'assalam.